A yanda shugabannin duniya ke gudanar da taro a Majalisar Ɗinkin Duniya, su ma matan shugabannin ƙasashen Afirka sun gudanar da nasu taro a wuri ɗaya. Matakin taron nasu shine inganta jima'i da samar da kiwon lafiya tsakanin matasan 'yan mata. Kusan duk wadda ta yi jawabi a wajen taron ta bayyana irin shirin ta ne da take da shi, wanda yake taimakawa al'umma, galibi kuma mata. Misali, matan shugaban ƙasar Ghana Dr. Nana Addo Dramani Mahama, wadda ta buɗe taron, ta ba da haske ne akan irin rawar da shirin take takawa wajen kyautata rayuwar 'yan mata a Ghana. Ita ma matan shugaban ƙasar Saliyo Malansiya Kuroma ta ce shirinta ya taimaka ƙwarai da gaske wajen ganin matan ƙasar sun amfana da ilimin jima'i. Duk da yake abu ne mai wahala a fito fili ana irin wannan magana a al'ada irin ta Afirka, amma ita ko matan shugaban ƙasar Namibia Madam Monica Jengos ta ce shirinta ya fitar da mata cikin ƙangin cutar ƙanjamau domin ko ta mayar da hankali ne wajen matan karkara na sanar da su menene ilimin jima'i. Ita ko matan shugaban Najeriya Hajiya Aishatu Buhari ta ce yau shekara guda kenan da ta samar da nata shirin mai taken muna da ƙwarin gwiwa gobe za ta yi kyawo. Bayan an kammala taron ne na tambaye ta cewa ko ya take ganin wannan shirin zai tasiri ko kuma zai taimaki mata a Najeriya.
Taimaka ma mata ta hanya mai yawa, ta hanyar samun lafiya, ta hanyar koyon sana'a da kuma kwanan nan taimakon da muke musu kan duba lafiyar jikinsu. A wasu ƙungiyoyi da nake aiki da su suna so su hada da ƙayyadar iyali, kaman matan da suka riga suka haifi kaman yara 6-8, a taimaka musu yadda za su samu sarari, su samu lafiyar jikinsu, ƴaƴansu samu su girma da sauransu kafin su ƙara haihuwa. Kuma taron da muka yi yau da matan shugabannin ƙasa, kowace ta faɗi abin da take yi a ƙasarta game da kiwon lafiya.
To, wani tasiri ke ganin shirin zai yi domin ya shiga karkara ma musamman?
Zai je karkara. Yau da safe na hadu da matan Bill Gates, ta mun wasu tambayoyi wanda tambayoyin ta gamsu da abubuwan da na yi a Najeriya daga farkon shiga mai mulki zuwa yanzu. Tana ma shirin ta zo Najeriya ta zo ta ga abubuwan da na yi da kuma ta taimaka wajen samun kiwon lafiya na mata da na yara.
Ranke daɗe, wannan shiri yana buƙatar kuɗi kuma an ce ba kuɗi Najeriya, ina za ka samu kuɗin da za ki aiwatar da shi?
To, ai, akwai masu kuɗi a Najeriya, su muka dogara akan su su ringa taimaka ma wanda ba su da ƙarfi.
Ita ma Madam Magdalena Kopa wata 'yar ƙasar Liberia ta ce suna da shiri kwatankwacin irin na matan shugabannin ƙasashen Afirka. Wannan ya sa na tambaye ta ko ya wannan shirin nata ya tasiri ga 'yan mata a Liberia.
It has impacted the lives of thousands of children. We don't only educate, we take care of the child's life 360. We give them first access to basic human rights.
Shirin ya tasiri ƙwarai da gaske domin ku ko ba ga fahimtar da su game da kiwon lafiya musamman abin da ke tattare da yin jima'i ba bisa tsari ba. Haka kuma muna ɗaukar da wani ya samu musu abin yi da dai sauran abubuwan da zai hana su shiga shashanci. Sai dai ko baya ga matan shugabannin ƙasashen Afirka, haka kuma wasu matan shugabannin ƙasashe na sassan duniya daban-daban su halarci wannan taro. Kana ƙwararru maza da mata a fannin kiwon lafiya su ma sun bi sahun waɗanda suka halarci wannan taron. Ladan Ibrahim Ayawa, muryar Amurka daga Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.